Masu bibiyan al'amura na cewa bikin na bana ya zo cikin wani yanayi a Najeriya sakamakon hauhawun farashi a canjin kuɗin dala akan naira da karancin man fetur waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tun a watan Nuwamban da ta gabata ne hukumar kididdiga ta Najeriya wato NBS ta fitar da rahoton da ya nuni akan ƙarin da aka samu a hauhawun farashin kayayyaki daga so 21.47 cikin 100 adadin da ya kasance mafi yawa cikin shekaru 17 da suka wuce. Kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya karin bayani.
To a zahirin magana dama farashi yana haurawa duk ƙarshen shekara musamman bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. To amma ta bana gaskiya hawa-hawar ta zo da zafi sosai la'akari da wasu abubuwa manya-manya da suka faru a tattalin arzikin kamar haka. Idan muka ɗauki shekarar da ta wuce za mu ga canjin farashin naira da dala ƙarƙari bai wuce naira 500 ba. Yanayin yadda farashi ya canja naira yanzu kafin ka same ta sai ka da wajen 700 da wani abu. To kin ga yadda dala ta tashi ta yi tsada, to haka farashin kayayyaki za su tashi musamman waɗanda ake shigowa da su daga waje. Kuma mafi mahimmancin abinda muke shigowa da shi daga waje yanzu man fetur. To tunda farashin sa yayi wannan tashin, duk zai shigo cikin ƙasa da wannan tsadar. Yanzu an shafa watanni masu yawa ba a samun man fetur din nan a wadace. To man fetur din nan ko da shi ake ayyukan noma, da su ake ayyukan sufuri, duk yanzu ka dauki farashin sufuri inda da ake tafiya a naira 1,000 to yanzu sai ka ba da 2,000 ka je waje.
A duk shekara akan samu ƙari a farashin kayayyakin abinci da kusan kaso 150 a lokutan bukukuwan ƙarshen shekara. Masana sun ce ƙarin da ake gani a farashin kowace litar man fetur da na diesel baya rasa nasaba da ƙarin buƙatun tafiye-tafiye da 'yan ƙasar ke yi sakamakon gabatowar bukukuwan Kirsimeti. Da muka ziyarci kasuwannin Otako, Wuse da Garki duk a birnin Abuja, wasu 'yan ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da farashin wasu kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci.
Sunana Vera Baba. Gaskiya kaya sun dubu yanzu. Tumatur ma yayi tsada da yawa, kamar yanzu zan siya wannan da muna siye shi kamar 2000 amma yanzu sai an ce 28 da na taya yanzu kuma sun ce 26. To gaskiya kaya sun kara kudi da yawa. Kazuna ma da nazo siya kudi sun kara. Akwai wanda sun ce sun siya ma 9,000. Kaya sun yi tsada saboda wannan Christmas. Kaya sun zo sun kara kudi da yawa.
Sunana Muhammadu Sana Abdullahi. Gaskiya ciniki babu dan ba mu taba ganin shekara irin ta wannan lokacin ba. Kowa kuka yake ba ma ni kadai ba. Inji a halin da muke ciki yanzu. Ba wanda kudi ke hannunsa yanzu kamar irin da baya ba kudi baya mubin.
Sunana Lawai Mulumfashi. To gaskiya hada-hada da ake yanzu alhamdulillah ana samun passenger suna zuwa. Daga nan muna daukar 2,500 zuwa Kano. Daga nan zuwa Katsina ma muna daukar 2,500. Saboda muke samu magana mai ne shi yasa mun kara farashin matsala abun.
Tun daga shekarar 2016 ne Najeriya ke fama da hawa-hawan farashi mai lamba biyu, lamarin da ya haifar da ƙarin farashin kayayyaki da ayyuka cikin sauri a bana. Kazalika masana tattalin arziki sun ce matakin da gwamnatin ƙasar ta dauka na canza launin takardun kuɗinta da tsarin takaita adadin kuɗin da 'yan ƙasar za su iya cirewa a cikin asusunsu na bankuna a kullum na daga cikin dalilan da suka haifar da yanayin da al'umma suka tsinci kansu a ciki. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.